الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da ta daidai da 21 ga watan Ramadan, hijira na shekara 1432, daidai da 21 ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan shine kasan na 60 daga cikin jerin jiyar karatuttukan littafin Fiqh Sira, wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. Idan ba a manta ba, muna wani bangare na tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, a lokacin da tsanani ya yi tsanani, Allah madaukakin sarki ya kawo mishi dauki da wasu bayin Allah guda biyu, da Hamza da Umar. Ana nan a wannan hali kuma Allah madaukakin sarki ya sake dora mishi wata jarabawa, ita ce rasuwar wasu mataimakan guda biyu, Khadija ta rasu, sannan kuma Abu Talibin ya rasu. To, muna kan ainihin wato tarihin rasuwar Abu Talibin, a inda malam ya kawo irin gudunmawa da Abu Talibin yake wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Amma fa duk da haka Abu Talib bai taba musulunta ba ko so daya. To, sakamakon wannan malam ya nuna mana irin yadda Annabi ya gwagwarmaya da shi, da ya zo rasuwa ya faɗi la ilaha illallah, amma miyagun abokan zama da miyagun makwabta irin su Abu Jahal da Abdullahi dan Utba suka zo ainihin suka kare, suka hana shi, suka firgita shi, suka nuna mishi zai yi abin kunya in ya mutu akan kalmar la ilaha illallah, wajibi ne ya daure ya mutu akan addinin ubanshi Abdul Muttalibi. To, haka din ya faru kuma ya rasu. Malai ce, to kaga wannan ya nuna mana irin girman la ilaha illallah. Da a ce bawan Allah nan ya faɗi duk da bai taɓa yin musulunci a aikace ba, da Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi saboda girman la ilaha illallah. Sannan muka ji irin yadda kafirai suke da kiyayya dangane da la ilaha illallah, da Annabi ya ce musu kalma ɗaya ce yake so su faɗi, waɗanda in tabbin suka faɗe ta dukkanin larabawa za su bi su, sannan za su mallaki waɗanda ba larabawa ba. A gurguje saboda san mulki irin na Balarabe sai suka ce wace kalma ce, yana cewa la ilaha illallah, sai suka ce ba za ta yi ba, yo a ce Allah guda ɗaya ne sauran kuma fa. To, nan ma suka biyo tsari. Wannan yake nuna mana ashe mutanen nan sun yi wa la ilaha illallah kyakkyawar fahimta cewa in ka faɗe ta to ba za ka yarda da wani ba kuma sai Allah, don haka suka kiyarda da ita tunda sun yanke shawara su kuma Allah ba ɗaya ba ne. Ita kuma la ilaha illallah lazimin ta shine Allah abin bauta guda ɗaya ne. Malam ya ce kai ciwo a yau sai ka ga mutane da yawa suna faɗinta a matsayinsu na musulmi, amma saboda rashin fahimtar ma'anarta sai ga suna yin wasu abubuwa waɗanda suke tabbatar da cewa sun yarda da wani Allah banda Allah da ya halicci kowa da kowa. To, malam dai ya yi kwaɓa ya ce ka sani ya kai ɗan uwa musulmi, za ka iya mutuwa da kowane laifi ka je Allah ya gafarta maka, amma in ka sake ka mutu da shirka Allah madaukakin sarki ba zai saurare ka ba. Allah madaukakin sarki ya tsare. Malam ya ce as-salis, darasi na uku da muke ɗauka a cikin wannan tarihi na dattijo Abu Talib, la'allana natasa'alu 'anil hikma min baqa'i Abi Talib 'ala dini qawmihi. Ni ya zamu ta tambaya wace hikima ce ta sa wannan dattijo ya zauna akan addinin dangin shi har kuma ya mutu akan wannan addini da dangin nashi. Kaga akwai abin mamaki, mutumin da ya tsayu ya wahala aka wulakanta shi ya takuru, to me yasa bai bar wannan addinin ba? Sannan wace hikima ce ta sa Allah madaukakin sarki ya bar shi akan wannan addini? Allah bai karkato bai lankwaso zuciyar shi, Allah bai amintar da shi daga abubuwan da yake tsoro har ya musulunta ba, wa mautihi ala zalika, har kuma ya rasu akan wannan addini na shirka. Rahma ma qama bihi min nusratin wa difa'in 'anil rasul sallallahu alaihi wa sallam, duk da irin taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi, da irin kariya da irin abawa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ina fatan ku fahimci tambayar da kai tukuna, sannan sai mu ji menene amsar ta da manyan malamai suka fadi. Kai ka dubi irin wannan dattijo, yayi amfani da sarautar shi, yayi amfani da matsayin shi, kuma fa ba ya rinka tura yaran shi bane su kare Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ba fadawa ne ko security agent ya rinka turawa ba, shi da kanshi ne yake tsayawa zari takobin shi ya ce Annabi ya ci gaba da wa'azi. Kaga ba kai tambaya wannan dattijo ya aka bi musulunta ba, shi da kanshi za a iya tambaya. Sannan wace hikima ce ta sa duk da wannan gudunmawa da yawa a addinin Allah, Allah ya bar shi akan kafirci ya mutu akan kafirci? To sai malam ya ce, yaqul ibn kathir rahimahullahu ta'ala, babban malamin tarihi ibn kathir Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce, inna Allah amtahana qalbahu ay abi qalba abi talib bi hubbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya jarabci zuciyar Abu Talib ne da kaunar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ko kun fahimci wannan jama'a? Allah ya jarabci zuciyar shi, ya kallara mishi kaunar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ta iya ya kace ab yudun mutumin da yake kaunar manzon Allah ai ya hada haka maganar take. Amma kaunar da Abu Talib yake wa Annabi, malai yace hubban tabi'iyyan, kauna ce irin ta tabi'a, la shar'iyyan, ba kauna ce irin ta shari'a ba. Kaji bambancin kaunar mu ni musulmi da muke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kauna irin wadda Abu Talib yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka Abu Talib yana kaunar shi, amma kaunar kamar kauna ce irin wadda kake wa abinci a lokacin da ka gan shi ya da ku. Wannan abincin da zai shiga cikin ka yayi awa biyar ya fito, kana da sauran kauna irin fada zuwa gare shi? Kaga ashe kaunar da kake wa abinci kauna ce ta tabiya, kaunar da kake wa ruwa kauna ce ta tabiya. Daga lokacin da ya zama ba shi da amfani gare ka, sai ka ga baka sauran kauna. Yana kaunar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kauna ce irin wadda Allah yakan jarabci uba da san da, kauna ce irin wadda Allah yakan jarabci mace da san namiji ko namiji da san mace. Asali wannan ita ce irin kaunar. Wa kana istimraruhu ala dini qaumihi min hikmatillah, min hikmatillah ta'ala. Dan haka dogewar shi da yana bin addinin dangin shi Qurayshawa, wannan kuma na daga cikin hikima Allah. Domin ka san shi Allah a cikin komai nashi akwai hikima. In kuka dubi jiya darasin mu da muka tashi akai kenan na tafsiri, duk abin da kaga Allah ya yi babu kuskure a ciki, akwai wata hikima. Sai dai muyuwa kai ne saboda gazawar iliminka, saboda gajeren hangen nesanka, saboda rashin gogewarka da wasu al'amura, sai zama baka gano ba. Amma duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya yi, to akwai hikima. Misali, ka dubi hancinka. Hancinka shi ne maka a matsayin salon safa, amma kuma sai aka yi shi a gaba kuma sai zama ado ga fuskar. Ka dubi babur ɗinka, da an yi salon safa shi a daidai fitilar shi, ba zai zama shi kuma. To ka dubi da hikimar Allah fi yadda ta saba ta dan adam. Ko ba ta hancinka ne iska take fita ba, kuma wata ta sake shiga ta nan. To amma ka ga ka dubi hanci kuma shi ne abin da ke adanta fuska, ka ji ikon Allah. Amma babur ɗinka kuma da bature ya yi kuskure, ya yi mai salansa shi a daidai inda fitilar shi take, yana fitar da hayaki a nan, kai ba za ka je fati da shi ba. Don da gidiyar ta fito, za ka bushe ta da hayaki, injin oil ta yi su a fuskar ta tukuna, ya kara mata mai. Ina fata an gane. To kaga hikimar Allah tana nan a cikin ko'ina. Shi ne malamai suke cewa, wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Allah madaukakin sarki hakimi ne, mai hikima ne kwarai da gaske. Shi ne sai yake cewa, wannan kuma hikima ce ta Allah barin shi dai a cikin addinin shi. Wa mimma sana'ahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama min al-himaya, haka kuma kariya da yawa manzon Allah, wannan ma wata hikima ce ta Allah. In domin kuwa law kana aslama Abu Talib, da a ce Abu Talib ya musulunta, to malam Ibn Kathir zai fara fitar maka da hikimomin ne. Da Abu Talib ya musulunta, lama kana lahu inda mushriki Quraysh wujaha, ba zai kasance yana da daraja a wurin mushrikan Qurayshawa ba, ba zai zama daga cikin waɗanda za su ringa ɓoyewa ne, don kun ga shi ba ɗan banza ba ne, ba ɗan daba ba ne. Wannan tsayawa da yake yi musu barazana annabi na wa'azi, saboda shi dagaci ne kuma shi kafiri ne ɗan uwansu, don haka ba za su yi mushi wani muzurai ba. Amma da a ce ya musulunta, to a nan kuma da ya zama ba shi da wata daraja wadda zai iya musu barazana, wala kalima, ba bai isa ya faɗi wata kalma da za su saurare shi ba. Wala kanu yahabunahu, ba kuma ba su kasance suna ainihin ganin kwarjinin shi ba. Wa yahtarimunahu, da ba su kasance suna mutunta shi ba. Wala tajarra'u alaihi, da sun rinƙa mishi tsiya suna cin mutuncin shi. Wala maddu aydiyahum, ba sun rinƙa miƙa hannayensu suna dukan shi. Wa alsinatahum, ba sun rinƙa amfani da harsunansu bisu'i ilaihi, suna muna namai suna cin zarafin shi. Inda a ce bi musulun, inda ya musulunta, amma zaman shi a cikin addinin shi fa addinin su daya, amma kuma yana kare wannan dana shi da yake yin addinin da yake kare da nasu, kaga wannan hikima ce ta Allah. Sai Ibn Kathir ne cike da cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, sannan kuma dai daga ƙarshe ka san cewa ubangijinka na halitta abin da yaso, kuma ubangijinka na zabar abin da yaso. Na haka Allah ya halicci Abu Talib, haka ya zabe shi, haka ya nufe shi ya zama, don haka baka da yadda za ka yi. Ina fata an gane jama'a, mun gane wannan daga cikin hikima ce da ta bayyanar wa wani babban malami, al-Imamu Ibn Kathir ya faɗi wannan magana ainihin a cikin littafin shi na tarihi al-Bidayah wa an-Nihaya a mujalladi na 3 shafi na 45 zuwa 46. Wa qala Ibn al-Qayyim, الإمام ابن القيم يجي وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه وما دقتكي حكمة الله ونديك شيني متي حكمة ما سهكنا برم وانا دتيجة بيأكم الدين بنديش لما في ذلك من المصالح صبود وصفاء ديجي التي تبدو لمن تأملها وانديك ايانا تدك ولرد سوزا سئي بينا دليش. Idan ka natsu da kyau za ka iya gano daga cikin hikimomin su ne abin da aka faɗi. Su ne me? Su ne kasantuwar wannan dattijon yana kan ainihin addinin mutanen shi, ya ba shi damar ya zauna lafiya tare da su, ba su isa su cutar da shi ba, ko da yake yana kare Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim ya faɗi wannan magana a cikin littafin Shizabu Ma'ad a mujalladi na 3 shafi na 22. Shine yace ya ani bi zalika Abu Talib, wato Abu Talib yake nufi da wannan magana. Ar-rabi'a, ilimi na hudu da za a dauka daga cikin fa'idojin da ke cikin wannan tarihi na dattijo Abu Talib. Laqad harasa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ala annahu wa badala mastata'a min juhudin li hidayatihi. Hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kwadayin wannan baffa nashi da ya musulunta, kuma yayi iyakar abin da zai yi kwazo wajen ainihin wato shirye shi. Walakin fil lahadatil akhira hadara jalisus su, sai dai a daƙiƙoƙi na ƙarshen rayuwar wannan dattijo sai aka samu mugun abokin zama sai ya taso yayi tasiri. فكان كلما دعاه الرسول صلى الله عليه واله وسلم لقول لا اله الا الله فيكسن شي دين لوكacin da manzon Allah yake rayuwar nan dattijo kawo kace la ilaha illa allah zakkarahu julasa usui millata abdul muttalib, sai wadannan miyagun makwabta su Abu Jahl sai su tunasarshe shi addini ko kuma hanyar baban shi abdul muttalib. Fa asarra alayhi, sai ya doge akan wannan hanya ya tamassaka bihi, kuma ya riko da ita. Ina fata an gane. Ya tamassaka biha, ya riko da wannan hanya. Wa mata alaiha, kuma ya rasu ainihin akan wannan hanya. Wa lam yaqul la ilaha illa allah, bai faɗi la ilaha illa allah ba. Jama'a kun ji sharrin miyagun makwabta. Abin da ya cutar da dattijon nan shine miyagun makwabta. A lokacin da ya shiga halin kakanikai da aka kuntata mai, su Abu Jahl din nan su ne manya-manyan sanatoci da suka yarda da wannan ainihin yarjejeniya, su ne suka amince a kuntata mai. da yanzu zo rasu kuma fa su ne suka zo cewa kada fa ya saki ya musulunta dan in ya musulunta to ya bar addinin ubanshi a lokacin da suke nuna mashi zumunci da dangantaka da mutunci da sauransu ina fata an gane shi ne sai mala yake cewa wa ayu hirmanin ashadda min hadha alhirman wata keta ce ta wuce irin wannan ketar babu keta da hana ka alheri da ya wuce wannan bisababi julasa'isu wadda ta samu ta hanyar abokan zama miyagu allazina kasiran ma aballu waɗanda su da dama ɓatar da ainihin wanda yake tare da su suke wa afsadu kuma ɓarna suke yi duna an yash'ura almujtama ba tare da abokan zama sun lura ba bi asarihim da cewa suna da wani mummunan tasiri illa ba'da fawatil awan sai lokaci ya ƙure wato su da dama idan kana da mugun makwabci ba fa baka ankara ba sai lokacin da ya jawo maka bala'i ko kun fahimta jama'a shi yasa yana daga cikin haƙoƙin hukuma idan mutum ya zo anguwa zai zauna a matsayin shi na ɗan haya a san cewa wane ne shi wace sana'a yake yi me zai yi a cikin wannan gida wannan haƙƙi ne na hukuma domin makwabta ba su isa ba mutum zai kama gida kusa da kai ka zo ka ce mishi malam me kake yi me sana'a ka daga ina kake suwa wa abokan zamanka baka da wannan alfarma a matsayinka na makwabci to amma hukuma tana da wannan yancin domin idan wata matsala wannan mutum yake ku kaddara cewa yana yankan kai yana fata ƴaƴa yana tara matan banza a gidan shi a dan fashi da makami ne yana tara makamai ko barayi na taruwa a gidan shi ko wata barna da ake yi zai zo bayyana abinda ne yake nan kararan yazo karba haya ba zai bayyana ba to amma ran da bala'in ya fado mishi me zai faru har da gidanka domin kai makancin shi to shine malai yake cewa haka miyagun makwabta suke haka waɗanda suke da sharri in kana zaune da su ba za ka ankara ba wajen barna da cutar da kai da za su shikenan sai lokaci ya ƙure sai dai a zo ana salati kawai ko kun fahimta jama'a to idan ya kasance haƙƙi ne na hukuma kenan ta lura da wane ne ya zo ya sai gida me zai yi a gidan suwa zai zuba ɗan haya a gidan to kuma haƙƙi su kuma akan makwabta don su taimaki anguwarsu shine ne su rinka kai rahotanni zuwa ga hukumomin da suka san sun cancanta to ga fa wani mutum ya zo ya kama gida kusa da mu amma tun da muke ba mu taɓa jin motsin ya shiga gidan nan ba sai ƙarfe 2 na dare sannan ƙarfe 3 na dare sai kuma mu ji an fita amma da rana da safe ba a taɓa ganin shi ba sai ƙarfe 2 na dare to wajibi ne su kuma jami'an tsaro su zama suna da professionalism in their skills dole su zama suna da ƙwarewa a cikin aikinsu ba zuwa za su je su tuhunce shi cewa to makwabtanka sun kawo kuka cewa sai ƙarfe 2 dare kake dawowa ya zama babu security of information kenan kai makwabcin da ka je ka faɗi kayi mai kenan ka shiga uku ko kun fahimta jama'a to al'amari ne ya riga ƙasa ta riga ta ruɗe babu aikin yi in ka zo neman aiki sai a ce maka to ka yadda za ka yi police ka yadda za ka yi ss ka yadda za ka yi soja ka yadda za ka yi custom ka yadda za ka yi kaza a halin lokacin da kake ɗalibi kai ɗan jarida kake so ka zama kai so kake ka zama medical doctor kai so kake ka zama banker to amma ka zo ka zama babu aikin jarida babu aikin kaza to zai zama za ka shiga wani aiki ne wanda asali ba ka da sha'awa a cikin shi to shi kuma da aiki da karatu matukar ba ka da sha'awa a ciki to za a samu matsala shi ne duk sanda Allah ya sa kana da ɗa wanda yake sha'awar ya karanta aikin bankin sai dai kai kuma soja ne to kakka ce mishi dole sai ya shiga soja ba shi ya tafi je aikin banki domin annan ne yake da sha'awa to nan zai yi kazar-kazar idan ka je ka tursasa mishi ya shiga soja saboda kana da hanya ya tafi MBA zai je ta kwamsawa yana ta zubar maka da mutunci jama'a kuna fahimtar wannan da kyau to ashe kenan in kun gane wannan babu shakka al'umma suna buƙatar hukuma ko ba sa buƙata? Suna buƙata. To ita ma kuma hukuma tana buƙatar al'umma ko ba ta buƙata? To idan ya kasance haka, to al'umma da ainihin hukuma gabaɗansu su kuma suna buƙatar intermediaries, suna buƙatar wasu mutane waɗanda suke su ne ɗan tsakatsaki, su ne a yau za a ce dattawan anguwa, limamai, dagatai, masu anguwanni. To lallai ne su kuma sai zama ba su da wata mummunar manufa a kan wasu mutane sai dai fatan alheri. Domin galibin abin da yake faruwa jama'a a irin zamantakewar nan tamu, kana ji kana gani za ka ji labarin ga wani mugun abu ana yi a cikin anguwarku ko a garinku ko a ƙauyenku ko a wani wuri daban, idan ka sake ka kai labari to ka kaɗe a hannun waɗanda ka kai wa labari, su kansu 'yan sanda da SS da CID su za su fara tuhumarka. To kai in ba ka yin wannan abin ya aka ka sani, this is unprofessional question. Wannan tambaya babu gogewa a cikinta, ma'ana dole sai in kai ɓarawo ne sannan za ka san ana sata. Dalilai ko hanyoyi da ɗan adam yake samun labarai suna da yawa. Wani lokacin zuwa za ka yi shanti, kana zaune za ka sha shayi sai ka ji wani labarin, amma in ka harhaɗa shi sai ka ga ya haifar da wata fa'ida wadda da za ka je ka ƙarar da shi gaba, idan mugun abu ne za a iya samu a tare shi. To ka zo zaman shan shayi ka ji labarin za a wani mugun abu, ka je ka faɗa wa mai anguwa ko dagaci, ya je ya faɗa wa DPO, sai DPO ya ce sai a je a kamo ka a ce ku saka shi a cell, ku kwaɗi kanshi da kyau ya ba ku labari a ina ya samu, in shi ba ɗaya daga cikinsu ba ne ya aka yi, ka gaya min gobe akwai wanda zai sake faɗa wa dagaci ko mai anguwa? Wannan ita ce matsala ta su jami'an tsaro. Akwai rashin ƙwarewa a cikin da yawa daga cikin al'amuran, ko kuma akwai ƙwarewa amma akwai son zuciya, sai a ga aka matsa shi kuɗi zai fito, kaga yanzu ba aiki ake ba kenan. Na biyu, su kuma daga sai ko hakimai ko masu anguwanni ko limamai ko mai anguwa, sai ya zama yana da wata jiƙaƙƙiya tsakanin shi da wannan da ya kawo labari. To yanzu da zai ɗauki cewa aikin shi ake taimaka mishi ba, shi kuma yanzu sai ya juyo maganar akan wani, ya marmaza sai je sai faɗa wa sarki ko sai faɗa DPO ko area commander ko police commissioner cewa to ga wasu wani suna yin kaza, har ma ya zo ya faɗa mini. Ko kun fahimta jama'a? To wallahi idan har kun gane haɗarin zama da mugun mutum, to dole ne ana buƙatar hukuma ta aikinta da ya kamata, hukuma ta aikinta da ya kamata, mutanen anguwa ko gari su aikin da ya kamata, sannan dattawa, limamai da dagatai da hakimai da masu anguwanni su aikin da ya kamata. Shi ne abin da zai tabbata cewa a gudu tare a tsira tare. Amma kun ga a irin yadda ake dinnan a yanzu, to zaman gaba fa ake tsakanin jami'an tsaro da jama'ar gari. Don haka duk sanda talaka ya je police station yadda an sa police is your friend, in ya iya karatun boko sai ce ƙarya ne. Haka suke manna a kowane police post ko police station ko menene menene, sai a ce police is your friend, ɗan sanda abokinka ne, sai ka ce no. Haka ne ko ba haka ba? To kuma suna ta cewa sun yadda irin waɗannan atrocities, abubuwa da suka rinka faruwa a baya ne, amma a yanzu ana so a gyara. Har yanzu ba a ga tasirin gyaran ba, amma ana so a gyara a cikin wata uku, ɗan sanda za su iya bayyana wa mutane a aikace, ba wai sai an manna speaker ba, ba sai an manna speaker ba, an zo an sa wani abu police community menene menene, in abu ya faru a rinka zaman sulhu a rinka zaman kaza, sai ka ga duk waɗannan abubuwan ba sa yiwuwa. To abin da muke nunawa a nan, asalin abin da ya saka wannan dattijan a cikin musifa shi ne zama da miyagun maƙwabta, miyagun abokan zama. Inda don haka ba da an bar su da shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, annabi ya fi kowane likita iya lallashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. duk wani da kake jin ya karanta psychology, professor ne shi akan child psychology, professor ne akan aging psychology, kowane iri ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shi. Duk irin yadda ka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam zai san yadda zai ja ka a hankali har ka fahimci sakon. A hankali da Annabi zai bi dattijan nan, ka duba abin da yake ce mishi, babba yake ce mishi. Bai ce mishi kai tsohon nan ba, ka faɗi la ilaha illallah, wallahi in ka mutu ba ruwana. Ba haka yi mishi ba, nake cewa ya am kun la ilaha illallah, babba ka ce la ilaha illallah, kalima a haji biha inda Allah yawmul qiyama, zan kafa hujja da wannan kalmar ranar kiyama ka shiga aljanna. Ni lokacin sai daga kai cewa Annabi in faɗa shi ne alkhairi, sai Annabi ya ce mishi in yi faɗi. To ana cikin haka ne sai ga waɗannan tsinannun duniya da lahira. Sa Abu Jahal suka zo, Abu Dalib yanzu abin kunya za ka yi ‘ya’yanka da jikoki, addinin ubanka za ka guda, sai kuma ya kalle su ce to ya zan yi Muhammadu kai haƙuri. Sai Annabi ya ce a ka faɗi la ilaha illallah, sai ce to da abu ne mai sauƙi da na faɗa ko don ka ji sanyi. Kaga sai da waɗannan shaitanin fuqaha'ul jahiliya suka zo suka nuna mishi falalai ya mutu akan maguzanci, shi ne sannan ya karkata sai ce to ya zan yi kai haƙuri akan addinin iyaye da kakannin, dai haka ba mu tafi. Ma'ana ya daure ne ba haka yi so ba. To sharrin mugun maƙwabci kenan. Shaita Laraba suke cewa aljaru qablad dar, kafin ka gina gida, kafin ka sai gida, ka san waye maƙwabcinka dama da hagu, gabas da yamma, kudu da arewa. Sai da dama sai bayan ka gama gida sai ka zo kai na dama, saboda sai ka ga cewa dama da kai hotel ne, hagu da kai gidan karuwai, gabanka filin kwallo, baya gidan nuna fim. To ya ka iya, ina fata an gane kowanne ga shi nan ga abin da yake faruwa. Saboda haka jama'a, lallai ne Laraba sun hikima da suka ce aljaru qablad dar, ka san maƙwabcinka kafin ka gina gida. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Malam ya cike da wata aya alqur'ani waɗanda Allah ke cewa wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ranan lahira yini ne wanda yake azzalimi wato kafiri zai ciji yatsun shi gaba daya. Ka san abin ta kai ce ya same ka a nan duniya sai ka ciji a kai, ka ciji ba daya ko, to a ranar lahira duka yatsun da ke hannun gaba daya zai tattaune ta cijiya saboda ta kai ci. Yaqulu yana cewa ya laita ni takhadtu ma'ar rasul sabila, yace na shiga uku, na dauki abokin tarayya na hada manzon Allah. Manzon Allah shi kadai ake bi bai da abokin tarayya a wajen biyayya, kamar yadda Allah kadai ake bautawa bai da abokin tarayya a wajen bauta. To yadda ake wa Allah shirka, to an yi manzon Allah shirka. Shi ne manzon Allah ya ce yi kaza, ka ce a'a wani za ka bi. To wannan rana za ka rinka nadama kana cewa ka shiga uku ka lalace, kana cizon yatsunka duka guda goma, kana cewa kai ce ka dora manzon Allah abokin tarayya. Ya wailata, sai rinka cewa wayyo Allah na, laitani lam attakhi fulanan khalila, ina ma ban riki wani shine abokina ba. Kaga wani shi ya cuce ni, ina ma da ban dauki wani shine abokina ba. Laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani, ya batar da ni game da wa'azin Allah lokacin da wa'azin Allah ya zo mini, ya batar da ni dangane da alqur'ani lokacin da alqur'ani ya zo mini, ya batar da ni dangane da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya hana ni ambaton Allah a lokacin da ambaton Allah ya zo mini. Sai Allah ya cike da cewa wa kana shaytanu lil insani khabula, lallai shaytan ya kasance mai wulakantar da mutum ne. Wulakanci na ƙarshe kenan a nan duniya ya ta lallashinka. Ka rabu da Allah, ka rabu da manzon shi, ka rabu da alqur'ani, ka bi shi da lallashi zai maka wanda ka taba ganin shi ba. Ba bayyana yake ba, don haka Allah ya ce min sharril waswasi, zai zo ne ya sanya maka waswasi, ya ta kawatar da kai, da za ka yi kaza, da za ka yi kaza, ya ta nuna maka muhimmancin kai abin. To a ranar lahira mai zai faru, sai ya ainihin bayyana gare ka, karara zai fito maka, idan ya fito gare ka din nan a lokacin fa yanzu ne zai bayyana maka wala talumuni balumu anfusaku kar ka zarge ni amma zargi kanka ko kun fita jama'a amma a nan duniya baka taɓa ganin shi ba tunda shaitan yake ya taɓa zuwa ya lallashe ka a gaba da gaba in ka ƙi ya tafa kai kai ka police station na shaitani ya ce wa DPN shaitanu gashi nayi ya saba wa Allah ya ƙi zai ta lallashinka ne ta lallashinka idan ka ƙi ka bi abin da yake so ko da wasu wasi sai ya saka maka sallah ce sai ta sa maka kasala in ka daure ka tashi to ne zai biyo baya sai zo sai ya kwashe maka tunanin Allah a cikin sallah sai ba a biya samu to ya dan samu rabon shi kenan ko kun fahimta jama'a to idan ka fahimci wannan da kyau jama'a wannan shaitanin a ranar lahira a wannan sai bayyana dan a cikin wuta da ka zo kana zargin shi ne Allah ya tsine shi shaitan ne ya ja mini sai fito ya ce to ku saurara wa qala shaitanu lamma qudiya al-amr sai an gama shiga wuta sai ce kowa ya saurara yanzu mai gida zai yi jawabi dan shi dama gidansu ne kowa ya saurara inna allaha wa'adakum wa'adan Allah ya muku alƙawari wa'ad al-haq ya muku alƙawarin gaskiya kuma ya cika muku wa'adtukum ni kuma ne muku alƙawari na banza shi ba zai faɗi irin nashi ba tunda na banza ne a can Allah ya muku alƙawari inna allaha wa'adakum wa'ad al-haq Allah ya muku alƙawarin gaskiya ni kuma wa'adtukum fa akhlaftukum na ya muku alƙawari gashi na saba muku sai ce to bari ku ji nan gidanmu ne ba gidanku bane dan aljanna ita ce gidansa Adam anan aka yi Adam anan ya tashi anan ne komai da komai shi to nan ne asalin gidanku na gado shi kuma shaitan fa da wuta aka yi shi to nan gidansa ne sai ce to falata dinuni kada shegen da ya zarge ni nan gidanmu ne ka zo gidanmu kana cin arziki daga kana zargi na falata dinuni walumu anfusakum kowa ya zargi kanshi sai ce ma kana bi alaikum min sultani ma ana bi musrikhukum wa ma antum bi musrikhiyya akwai wata aya da yake cewa ma kana bi alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum ba da karfi na biku ba cewa ne ku tawo kawai sai kuka biyo ni shedan ba kama kai maka dukan ya rataya maka igiya yace sai kai kaza ina son in kawo mana misalin munakantar da dan adam da shaitan yake shi ne ga gidanku inda Allah ya gina maka katon gida a ciki mun faɗa wurare da dama a wurin karatuttukan nan namu cewa kowane ɗa cikin ƴaƴan annabi adam har duniya ta tashi yana da gida a aljanna shi yasa idan da a ce gaba ɗayan ƴaƴan adam kaf ba wanda zai kafirci kowa zai je lahira a matsayin musulmi kowa yana da gida aljanna za ta wadata ko kun fahimta wuta ita ce aka yi ta mahsura ita ce aka yi ta yar karama don za a rinka danna mutane ne to idan kun gane wannan wulakanci ya kai wulakanci ka baro inda kake da gida naka na zaman kanka ka dawo a gwama ko a wani matsatsen daki ana ta dukan ku to duk shaitan ne Allah maraukakin sarki ya kiyaye jama'a kun ji wannan ke al-khamisa ko qatala Allah ashabu su'i malan yace gaba ta biyar darasin da muke dauka a cikin wannan karatu shine qatala Allah ashabu su'i Allah yace malan yace Allah ya tsine wa miyagun mutane fa hum yujrimuna fi haqqi man yusahibu su kullum suna jawo wa wanda suke abokantaka da shi matsala wa bi qadri ma kana li ahli as-su'i min asarin fil khitam as-sayyi li abi talib yace da gargadan irin mugun tasirin da miyagun makwabta suke wa abu talibin fa kad kana lil adati wat taqalid asaruha fi maitatihi ala shirk ba shakka malam yana tabbatar da zargi da miyagun makwabta na Abu Talib ko amma sai yace kuma al'adun gargajiya da mabinyar koyi da suka yi a cikin da mabinyar zama da suka yi a zuciyar wannan mutum su ma suna da tasiri game da mutuwar shi akan kafirci akan shirka wato waɗannan makwabta sun taimaka amma kar ku manta shi na gargajiya ta dafa a zuciyar shi yanzu kai musulmi zaka zo mutuwa da gargajiyar magudanci ba ta zauna a zuciyarka ba liman yana ce maka wane ka ce la ilaha illallah dan wani ya zo yana ce maka kai ka manta gumakan iyaye da kakanni tsumburbura zaka wayoye su ba za ka wayoye su ba saboda gargajiya ba ta zauna a zuciyarka ba to abinda malam yake so ya ce mana a nan shi ne kar ka bari gargajiya ta zauna a zuciyarka har a zo ana ce maka ga addini ya ce kaza ka ce a'a mu ku danmu akan gargajiya idan masu buga ka suna da laifi to kai ma kana da laifi da ka shimfiɗa wa zuciyarka gargajiya da haka karɓi irin wannan zubata su kun fahimta jama'a wato malam yana bugun jaki yana bugun taiki a can an zargi miyagun makwabta ko to anan ana zargin ka kai ma kuma da ka kasance ka tasirantu da sharri ai kai ba jaki bane in ka ga ana mugun abu dan ne za a ja ka kabi ko kun fahimta jama'a wa qad sarraha bi hadha al-athar indama qala lin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama shi wannan dattijo Abu Talib ya fito karara ya fada wa annabi irin wannan tasiri da gargajiya ta a zuciyar shi ku ji abin da yace wa annabi yace laula an tu'ira mi quraish ba dan kada quraishawa su aibanta ni ba la aqrartu biha aynak da na faɗi la ilaha illallah ko dan in faranta maka zuciya ko dan in sanya idanuwanka yanzu anan laula an tu'ira mi quraish ba dan kada quraishawa su aibanta ni ba me wannan yake nunawa gargajiya shine a gaban gargajiya shine duk wanda ya rabu da addinin iyaye da kakanni sai a koma a neman gori a koma ana cin mutuncin shi to wannan irin cin mutuncin yake tsoro kuma kamar yadda na faɗi jiya shi fa Abu Talib yana ganin duk wannan harka ta musulunci za a yi ta ne ta zo ta watse kwana biyu za a sake komawa yadda ake me zai taimake shi akan wannan fahimtar mun karanto a baya akwai matasa da suka sha yunkurin gyara daga baya su ma sai su zo su watsa wannan shi ake kira al-futuru fi majalid da'awa ka fara da'awa kwana biyu ka watsar aibi ne gare ka sai kuma da ana zargin ka to shi yasa anan abin da dattijan ne yake gani wannan abin ba za a zo a watsar to in aka watsar kuma ga su Aliyu ga su Safiya ga su Talib din ya bar ƴaƴa biyar sai a koma a zauna a majalisi ana shan burkutu ana bautar gunki ana cewa kai da Allah nan baban ku yi abin kunya kawai saboda kaunar dan kanin shi kawai yasa ya biyo sabon addini gashi nan duk abin ya lalace shi abin da yake gani haka yake fadi a cikin waƙar shi da yake cewa wa laula al-hidami nini wa laula malamatu aw hidaru masabbatin la wajadtani bi dhaka samha mubina yace ba dan zargi da tsoron zagi da guri ba yace da ka same ni ne a gaba akan addini yace amma fasda bi amrika ma alayka zababat yace ka ci gaba ni ba ka da matsala da ni ko kada amma dai da zan bi ba saboda kar a so ana zagi ana zargi a ce kuma dattijo yayi abin kunya ya bi karatun yara ya bi addinin yara abin da nake tsoro kenan to kaga shine gargajiyar kenan ko malam yace kama marra qabla qalil kamar yadda ba da jimawa ba wannan magana an karanto ta a baya dan haka karka sake gargajiya ta shige ka idan gargajiya ta shige ka addini ba zai shige ka ba ina son ku gane cewa da gargajiya ne duk kafirai suka fada da annabawa in yanda annabawa suka zo suka yi mishi magana sai ya ce inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'aluna mu fa haka muka samu iyayenmu suna aikatawa inna wajadna aba'ana ala ummati mun samu iyayenmu yadda ka gani din nan kansu a hada suna yin wannan abu wa inna ala atharihim muktabi kuma za mu ci gaba da bin hanyar nan tasu to wannan gargajiyar a matsayin ka na musulmi kar ka bari ta dafu a zuciyarka ta hana ka bin shari'a haka bid'a kar ka sake bid'a ta zauna a zuciyarka ta hana ka bin sunna kar ka sake al'adu waɗanda za ka gidu a kansu su zo suna galabaitar da kai ka kasa bin abin da ya daidai da tunani yau ku dubi menene ke sa yawa da yawa mutane suke faduwar gaba idan aka ce sallah ta taho al'adu ne gaskiya, domin a cikin addinin musulunci idan sallah ta zo in kana da sabuwar riga ka sa, in baka da sabuwa wadda kake da ita ka wanke, ka tafi masallaci ba dole ne sai ka sa sabuwa ba. Amma wani zai ce ina muna zaune gidan haya, zai gina wa ƴaƴan sai ya je siyar, aje a siyo ragon sallah, aje a siyo kaza, aje a siyo kaza, aje a siyo kaza. Ko kun fahimta jama'a? To kaga anan menene ya wahalar da shi al'ada. Na biyu, yau mutum nawa ne za ka ga yana ɗaga auren da ƴar shi, an sa rana sha kaza ga watan Muharram, sai a ɗaga, sai a sake cewa a sake ɗagawa, wani lokaci har ango da dangin shi su yi fushi su ce za su fasa. Me yasa? Saboda shi zai mata gado, shi zai mata katifa, shi zai leda ɗaki, shi zai kujeru, shi zai sai kaza, shi zai sai kaza. Haka ne ko ba haka ba? Sakamakon haka sai ga cewa dole a ɗaga. Amma kaga a cikin addinin musulunci, idan kana da halin ka wa ƴarka wani abu lokacin aure ka yi mata a matsayin kyautatawa da kyauta, idan baka da hali ba abin da Allah ya dora maka bayan in ya buɗe baki ya ce ina neman auren ƴarka, ka ce na baka, ya ce na ansa, a yi addu'a a tashi, bayan nan baka da wani abu a auren ƴarka, duk abin da zaka sai mata zaka siya ne in kana da sarari, in baka da sarari shi ke nan. Ɗaya ne ma da ya zo bai ce ya zo neman auren ɗa da kayan ɗaki ba, da gara, da buhunhunan ka ba, bai faɗa haka ba. Ko kun fahimta? Don girman Allah yau dattijo nawa ne zai ɗauki ɗa ya kai ta da kayan da shi da matarshi ba su taɓa kwanciya a kai ba? Dattijo nawa ne gidanshi ana yunwa amma zai tattara buhunhunan wake, masara, shinkafa, jarkoki na manja da mangyaɗa ya je ya kai musu? Saboda me? Saboda haka al'ada ta ce. Aure nawa ne bayan an gama shi za ka ga uwar amaryar ta zo tana gudun masu bashi? Aure nawa ne za ka ga cewa uban amarya da ya aurar da ɗa akwai layukan da ba zai iya shiga a cikin kasuwa ba saboda yana ana bin shi bashi? Yanzu a wannan halin ƴaƴa sun zama rahama kenan? Ba su zama rahama ba. To wannan al'ada ita ta sa a jahiliya suke kashe ƴaƴansu. Idan mutum ya haifi ɗa sai ya rinka tunanin menene zai je, menene zai dawo. Kar ta girma ta zo ta yi mishi abin kunya ta yi ciki, kar ta girma ya gaza aurar da ita saboda bai da kayan ɗaki. Saboda haka wa iza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib wa tawara min alqawm min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Da an ce bawan Allah matarka ta haihu, me ta haifa? Mace. Sai ya jawo rauni sai ya rufe kanshi, sai abokan su rinka dingirin shi, ana mishi gwalo, ana mishi yeho, ya tashi sai ya gudu kwana uku kwana huɗu ba zai fito ba ungira. Me yasa? Saboda in ya zo za a rinka kyare shi, ana cewa matar shi ta haifar mishi matsala, matar shi ta jawo mishi matsala. Me yasa? Saboda ta haifi ƴa mace. To menene yasa ake kin ƴa mace din a lokacin? Ana kin ta ne kadai saboda waɗannan wahalhalu da al'ada ta hukunta. Har yau wannan al'adar in kuka duba ba ta da sauƙi. Ko kun fahimta jama'a? To wajibi ne a samar da gyara a wannan fagen a yanzu, domin da dama an ka samu wasu iyayen hakikanin al'amari ba sun so su ga ƴaƴansu su kai shekara 20 ko 25 ba ne. Wani ba ya so da ɗan shi ba ne sai ta gama FCE ko sai ta gama jami'a, ya so ya aurar da ita da wuri amma bai da abin auren. To in ta tafi tana jami'ar nan kuma, to zai fara ganin ta da zannuwan da shi ya san bai sai mata ba, uwarta ba ta sai mata ba, amma bai isa ya tambaya ba. Me yasa bai isa ya tambaya ba? Saboda wannan yarinyar ita take zuwa da kayan abinci gidan, bai taɓa tambayar ta ina take samo waɗannan kayan abinci ba. Zai tambaye ta ina kika samo leshi? Zai tambaye ta wane ne wancan ya aje ki a cikin mota? To shikenan kafin wani lokaci sai ka ga ta lalace. Idan ka koma za ka gaji sharrin al'ada. To a cikin addinin musulunci kayan ɗaki da ake yi, addinin musulunci bai ɗora wa kowace uwa ba, bai ɗora wa kowane uba ba, al'adu ne irin na mutane. abinda Allah ya dora maka bayan ka haifa kai tarbiya ka aurar hatta kai ta gidan miji Allah bai dora maka ba in ka daura mata aure ba ta anan falo mijinta ya aiko a daukan mishi mata ko zo ya dauki abashi tsofaffi da aka samu yarka da ƴan wanene su tarkata su kai ta alfarma kai wa mijin don yanzu ana daura aure ta zama matar shi ta fita daga cikin wahalhalunka to kun ga idan aka shirya aure a bisa wannan harkar al'amarin zai sauki kai ma kuma ba za a sharɗanta maka sai ka kawo akwatuna kaza ba abinda za a nema a wurinka shine sadaki ba za a sharɗanta maka wasu abubuwa na al'adu ba wata yarinya da muke karatu da ita na tsakiyar yarinya haka siddan kwana biyu sun zo da ta zo ta yi tabini haka a kofar department ko kafin a shiga lecture sai ta hatta da sai ta mata lafiya sai ta ce a ba ku ne sai kwana biyu mun sace lura na ce mata dara haka kike ce wallahi tana cikin damuwa ne saurayinta da take so gashi to an tura neman aure sai aka ce to sun yi wulakanci ma da suka ji iyayen shi ma sun yi wulakanci tukuna dan ba su je da buhun gishiri ba wato in za a tafi tambaya irin na gani ina so din nan neman magana kenan abin nan tambaya ko to za a je da buhun gishiri to wannan buhun gishiri da ba a je da shi ba to a lokacin sai kaina na biya nauyi sai nake tambaya wani da muke tare nake miji kai nawa ake sai da buhun gishiri ne ni na ɗauka buhun gishiri a lokacin ya kai kusan 30 ne sai aka ce a ai 350 ne na ce buhun gishiri fa buhu ya ce 350 ne ya ce don ma ya yi tsada ne sun yi mamaki shi ne sai na same ta na ce yanzu aka sai buhunan gishirin aka kai ta ce ai su ma sai riga sun yi fushi don babanta miƙewa yin zazzage su ya za su zo mishi gida haka fidda magana aure ba a zo da buhun gishiri ba kuma buhun gishirin kwaya ba wallahi jama'a akan haka aka saka yarinyar nan a cikin bakin ciki na dindindin don wannan yaron ya yi fushi ya biya auruwata karshe ita kuma ta auruwan da ba shi ta so ba annan ga halin da ake ciki din nan ta fita daga gidan miji to ka duba menene ya ga wannan al'ada amma malamai suka ce ka karanta fiqh sunna a cikin babin aure babin da ya kira shi asasul baiti kayan daki suka ce idan ka auri mace baka so mata komai ba ka zo da komai to sai ka ga dama za ka ci abinci da waɗannan kwanuka ka kawo abinci sai ta ce to sai dai babu tukunya ba ludayin miya ba bulugari ba kaza ba kaza sai ka ce a ba na gani a kicin ɗin gidan sai ka ce wannan baba ta ce ta kawo min in yi amfani da su haka sai da sabu ya faɗi cikin fiqh sunna sai ka nemi izininta ko kuma sai a yi tsada a nawa za a rinka maka amfani da su a wata kana biya kayan haya in zai shiga cikin sabon gari akwai waɗanda suke ba da hayar tukwane da mulki to nan kai ma sai ka ɗauki haya sai dai in ta ga da maka ce maka alfarma fa jama'a kun fahimci wannan muna faɗin shari'a ne don ka san yaya shari'a take kuma daga nan za ka gane nisan da mutane suka yi a yau idan mutum ya je biya sadaki ya yi abubuwan al'adu shi ma wai sai koma ya share ɗaki ke tal a zuwa shimfiɗa leda a zuwa kawo mishi komai da komai ya yi tsalle kuma ya jira a kan gado ka yana ban karewa a nawa ba gadon ka bane kawai alfarma kake ci in ka ga dama wani lokaci sai ka sa kwado ta kulle gadon saboda naka ne ku karanta fiqh sunna to amma ku duba al'adu shi yasa Allah ya ce taron da mutuwar aure ta tashi faruwa kai ma sai a kwashe ɗakin albarka ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره ba haka bane sai ka kwashe kayan ta kaf a zamanin da ne ma ake bar maka keso shi ne daga haka aka samu tabarma wai tabarma ta bar maka ga dan abin da ta bar maka karin da kwanciya Allah ya kai ta yanzu ko ne ba za su bar maka ba kaf za su kwashe tunda ba mutunci yanzu Allah ya kiyaye. Dan haka jama'a a guji miyagun al'adu. A addini ba a cewa al'ada kai tsaye, sai a ce miyagun al'ada. Don akwai al'adun da yake alheri ne, amma akwai miyagun al'adu. To miyagun al'adu ake gudu. Malam ya ce as-sadisa, darasi na shida da muke dauka a cikin wannan karatu, annal ibrata bil khawati. Ƙarshe shine abin lura. Yaya ka fara rayuwa, yaya kake rayuwa, duk ba nan bane. Ran da ka zo mutuwa ba mai ka cika, da wannan ne Allah yake hukunci. Ba za ka kwana sallah, ka yi azumi, kana ta karatun Al-Qur'an, amma ya rage za ka ainihin rasu ƙarfe biyar, saura minti biyu sai kai rubda. Kana mutuwa wuta za ka tafi. Sallar can da ka kwana da azumi da karatun Qur'ani da kauni ba zai amfane ka ba. Shi yasa ƙarshe din shi ake fata. Sai fa kullum sai kaga ana addu'a Allah ya kyautata ƙarshen mu. Fa Abu Talib ma'a kufrihi tula umrihi. Malam yace kaga dai Abu Talib duk da kafircin nan nashi da yake yi a tsawon rayuwar shi, law hutima lahu bitawhid, da Allah ya sa ya samu damar an bashi damar cikawa da tauhidi, lakana al-hukmu lahu, da hukunci ya zama kyakkyawa gare shi. Wa lam yakun al-hukmu alayhi, amma ka ga yanzu da mutu akan kafirci al-hukmu alayhi, hukunci ya zama danne akan shi. Wa hadha yudhakkiruna bi ahammiyati al-khatimah, malam yace wannan yana tunatar shi mu dangane da muhimmancin kyakkyawar cikawa. Fa innal ibrata biha, domin cikawa din shi ne abin lura. Wa man adraka qimata al-khatimah fi hayatihi lam yaqtarif ma'asiyatan, wanda bi ya san daraja ta kyakkyawar cikawa a rayuwar shi, wallahi ba zai taɓa kusantar wani saɓon Allah ba. Khashyata an yakhtima umrahu biha, saboda tsoron kada rayuwar shi ta cika akan wannan mugun aiki. Idan har ka san muhimmancin ka mutu da kyakkyawan aiki, kuma ka san haɗarin ka mutu kana mugun aiki, ba za ka aikata mummunan aiki ba. Kun san ne, saboda ta iya yiwuwa kana tafi kana cikin mugun aikin sai mutuwa ta zo maka. Ku dubi mutuwa jama'a, in lokaci ya ba ta saurarawa, mace za ta yi yunƙuri, naƙuda za ta fito, ɗa zai fito. Idan ya zama daidai lokacin an ba mala'ikan mutuwa umarnin ya ɗauki ranta, ba zai face to bari a batta ɗan ya fito ba, sai a shaƙe ta a ɗauki ran. Koda wannan zai haɗa da rayuwar ɗan, koda wannan zai sa a yanka cikinta a fitar da ɗan, shi dai mala'ikan mutuwa abin da Allah ya ce, bala wa rusuluna ladayhim yaktubun, wa rusuluna la yafrituna, ma'ana manzannin Allah ba sa sakaci, la yafrutu. Kai kana nan kana sakaci, to mala'iku in lokaci yayi, wallahi mala'ikan mutuwa gayya ike yiwa, kamar yadda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, kana kwance mumini ne kai, salihu ne, mutumin kirki, sai kaga mala'iku sun zo sun zauna iyakar ganinka, su za su fara zuwa sharar fage kafin ya ɗaukar rai ya zo. Shi yasa sai ga wani mamacin lokacin da mutuwa za ta zo, sai kaga idon shi ya kafe, ana mai magana baya iya amsawa. To a wannan lokaci mala'iku ne sun zo sun kewaye shi, sun yi sahu iya ganin shi. Sai annabi ya ce thumma yaji'u malakul mauti alayhi salam fayajlisu inda ra'sihi, sai mala'ikan mutuwa sai zo zauna daidai kan shi, sai ce ayyatuha nafsu tayyiba, ya wannan rai mai tsarki, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, ki fito zuwa ga gafara da yarda Allah. Manzo Allah yake sai ran ya fito kamar yadda ruwa ke fitowa a bakin tulu, haka suɗin sai ya fito. Amma fa duk da haka sai ya ji ɗacin fitar rai, kaga fa mutuwa ta yi kyau. Sai ya ce amma idan kafiri ne ko fasiki ko fajiri, idan mala'ikan, idan lokacin mutuwa yayi, yace sai mala'iku sai su sakko daga sama, sai su zo mishi a cikin siffa ta tsoro, sai su fara tsorata shi, sai su fara dukan shi tukuna kafin mala'ikan mutuwa ya zo, suna marin shi, suna dukan gaban bayan shi, suna cewa akhriju anfusakum, fito da ranka ka bamu. Shi ne sai ku ga yana tsalle, ya buga nan, ya yi amai nan, ya yi kashi nan, a rufe kofa, kaga ana ta gudu. Haka ta faru da kafirai, haka ta faru da munafukai, haka ta faru da musulmi fasikai. to kar ka sake mutuwa ta zo ta same ka a halin kana aikata wani mugun aiki, ka ji abin da Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan mala'ikun ba su zo ne a lokacin su cire ran ba, su zo ne su wulakanta shi, su bugai, su kace-kace da shi ya galabaita. To sa'an nan sai mala'ikan mutuwa ya zo, sai su danne shi, sai mala'ika ya shaƙe shi, sai ya riƙo ran, sai ya fara jijjigawa, shi ne wannaji'ati gharqa, sai ta jijjigawa. Aka ce kamar bishiya ce da ta daɗe da sanyoyi a ƙasa, sai ai ta jijjigawa, ya ta jijjigawa, shi ne wani ya ta kashi, ya ta fitsari, ya ta amai, sai a fige ran. In aka yi sama, mala'ikun da ke gadin sama sai su sauri sai su rufe, shi ne innal ladina kafaru wastakbaru, innal ladina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalja aljamal fi sammi alkhiyat. Allah ya ce waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu suka yi girman kai, ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba, ba za su shiga aljanna ba, sai dai inda ƙungiyar ce ta kafa allura. Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin shi yake in suka ɗauki ran sai su saka shi a cikin karara, kowa dai ya san karara tsumane mai ƙaiƙayi, sai su saka a cikin karara, yake kararan kuma daga gidan wuta suna karɓe, sai su miƙa mala'ikan mutuwa, mala'ikan mutuwa sai sama. Duk inda aka je wasu mala'iku suna tare za a wuce, sai ce wanne rai ne yake ɗoyi haka, sai a ce wane ɗan wane, sai ce Allah ya tsine mishi albarka. Ana ƙarasawa sama, sai mala'ikun sama sun rufe ƙofa, ce ba Allah ba zai sa mai albarka ba, ba za a kai shi ga Allah ya albarkace shi ba. To daga sama Annabi ya ce fatutrahu ruhuhu farha, sai a juhu ran daga sama sai ya tafi ƙasa zuwa kabari. A daidai lokacin ko kuma kuna nan kuna ta kici-kici, a kira wannan limami ya ce ba zai zo ba, a kira wannan malami ya ce yaƙi, a dai ɗan samu wasu su ɗan tarkata haka mutum bakwai mutum tara, a je a wuce a saka shi. Ana saka shi mala'iku sun je horon sai a tashe shi. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ka qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wa ma amaluka. Man rabbuka, waye ubangijinka? Sai ce la adri, waye ne addininka, me za ka ce game da mutumin da aka aiko muku? Manzo Allah ya ce fala yuhtada li jawabi, Allah ba zai taimake shi ya amsa ba. Sai mala'ikun nan sai su ɗauko wata guduma sai su daki tsakanin kunnen shi da tsere shi, sai ya rugurguje, sai su sake haɗa shi. Haka za a yi ta mishi azaba, haka za a yi ta mishi azaba. Aka ce sai sun tayar mai da hankali, sai an buɗe dama da kabarin shi a ce hangi can, sai ya hangi aljanna. Sai a ce to ba ka iya ba da jawabi, ka ga inda za ka zauna can, amma yanzu ba ka kasa ba da jawabi, sai kuma a buɗe hagu, sai ya hangi ta, sai a ce to makwancinka kenan. Sai zai yana roƙon Allah kada a tashi kiyama, saboda ya san kiyama kuma in ta tashi to azaba za ta fi haka. To kun ga jama'a, waɗannan abubuwan fa tun da kake ka taɓa gani exams officer kafin a yi jarabawa, yana raba muku question paper, yana faɗa muku ansoshi, ba ka taɓa gani ba. Amma ka duba rahma irin ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafin ka mutu ya faɗa abin da zai faru a kabari, ya faɗa maka irin tambayoyin da za a yi, kuma ya faɗa maka irin ansoshin, kuma ya faɗa maka daƙiƙancin da za ka yi ka kasa kawo ansa, ya faɗa maka kuma fasahar da za ka yi amsoshi su zo. A ina ka taɓa ganin exams officer ya yi haka? To amma ka ga Annabi saboda rahma ce da Allah ya kawo duniya gaba ɗaya da lahira, tun anan ya faɗa. Saboda haka abinda malam yake ce maka, duk wanda ya san yadda cikawa kyakkyawa take da muhimmancinta, ba zai taɓa aikata saɓon Allah ba, saboda tsoron kada mutuwa ta zo ta same shi yana tsakiyar saɓon. Don mutuwa ta same ka kana tsakiyar saɓo, to ka kaɗe, ba za a ce ka yi kyakkyawar cikawa ba. Yanzu jama'a, wanda ya mutu a wurin fashi da makami, me zai zai ce wa Allah? Wanda ya mutu yana kashe jama'a, me zai zai ce wa Allah? Wanda ya mutu a gidan karuwai,
ko kuma a mashaya ko a wurin yan caca me zai je ga Allah duk wani wurin barna to ka dauki wannan a matsayin misali in ka mutu a wurin ka je ne zaka ce wa Allah ba har shi ban an mutu sai ya ce wani ya riga mu gidan gaskiya can ba a ƙarya idan ka mutu a wurin yan iska ba zaka je ka ce wa Allah ai wallahi Allah na rasu ne a masallaci ba a ƙarya a lahira annan ne za ka yi ƙarya ka ɗauki laya kuma mai yiwuwa ka yi winin case amma a lahira babu haka saboda haka ka shirya wa kanka kafin ta zo ta same ka kuma ka shirya wa kanka waɗannan da kake gani za a ce in sun faru sun yi maka sallah ko sallar za ta yi amfani ne in kai mutumin kirki ne idan kai ba mutumin kirki ba ne sallar ba za ta yi maka amfani ba jama'a kun fahimci wannan da kyau ku duba jama'a yace wa fi qabd kaffi at-tifl 'inda wuladati dalilun 'ala hirsin ladhi huwa jami'u idan aka haifi da ku duba yadda yake sai daga da ya zo da budaddan hannu wai malamai suka ce wannan da kamar yana muku magana ne ya zo da dunkulallen hannu afwan sai daga yaro jariri ya zo da hannu a dunkule malamai suka ce kamar ya zo ne yana ce muku ya zo ya tara dukiya ya zo ya tara ilimi ya tara certificate ya tara mukamai ya tara mata ya tara ɗaya wai ya zo ya tattara ne kamar haka yake cewa sai ce to wa fi baftihi inda al-mamati alamatu idan ya mutu kuma fa sai ka ga ya shimfiɗa hannayen ne yake cewa ala fanzuruni qad kharajtu bila shay yana ce muku ne jama'a ku gani na fita daga duniya ba komai kai ka dubi mutum irin abiola miliyan nawa aka rufe shi da su bandar nawa aka sami shi mai kuɗi ne idan ana sanya alhari ne a kabari ba a iya sanya mishi amma duk wanda aka ɗauki ko da farar shadda ne aka sami shi a kabari sai malamai su ce an yi bid'a sai a samu filan wanda ba zane duk kuɗinka sai a ɗaure ka a ciki sai a je a saka ka shikenan ba wanda zai maka kara ya ce bari in zura ƙafata zuwa bayan shan ruwa na fitar da ƙafata dai miyin ban kwana haka ne ko ba haka addu'a ma ba ne ake yin addu'a awa ɗaya ba ne ake awa uku zamanin sahabbai yanzu da sun rufe kan suka yi mishi shi kenan ya dan dubo ka wuce a dan girgiza kai kamar jangwalaga da shi kenan an manta da kai ka yi kokari ka yi wa kanka abin da baka samu abokan zama a kabari in ba haka ba ka sake ɗan aikin Allah suka duro a kanka ba ka da komai cikin akantinka na lahira wallahi tallahi ka kaɗi kai ce fa'amal li nafsika an takuna ibadaka fi yawmi mautika dahikan masrura in aka haifi ɗa ka dubi me yake faruwa tsalle ake ana ta munna shi kuma me yake yi kuka sai malam ya ce to kai kokari ne dan da zaka tafi lahira suna kuka kai kuma kana murna amma in ka sake ka zo duniya kana kuka yaran gida na murna ka tafi lahira suna kuka kana kuka yace ka yi mummunar cikawa to kun ga jama'a banda aiki ko ka rinka kokari kuma kana addu'a Allah ya sa ka yi kyakkyawar cikawa banda ayyuka da kake yi nagari duk da haka ka rinka kokari kana roƙon Allah Allah ka sa mu yi kyakkyawar cikawa malami yake cewa wa man adraka qimatal khatima fi hayatihi lam yaqtarif ma'asiyatan wanda bi ya san daraja ta kyakkyawar cikawa a rayuwar shi ba zai taba aikata sabo ba khashiyata an yaktima umruhu biha tsoron kada rayuwar shi ta cike yana aikata mugun aiki Allah yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah yace ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi duk yadda za ka manage rayuwar ka kaji cewa ka tabbata cewa ran da za ka mutu dai ka mutu akan addinin musulunci to duk abin da zai biyo baya to yana da sauki amma duk yadda komai ya kyautatu amma ka mutu kana kan wani addini ba na musulunci ba, Allah in ka je lahira akwai matsala. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Bayan nan sai malam yake cewa as-sabi'a, darasi na bakwai da muke dauka daga cikin wannan tarihi, madarratu taqlidil aba'i wal ajdad wa ta'athir bima kanu alayhi min adat wa taqalid duna babatin min ash-shar'i. Malam yace wannan darasi na koya mana cutarwar kwaikwayon al'adu na gargajiya miyagu daga iyaye da kakanni da kuma tsayawa a kan su waɗannan al'adu da gargajiya ba tare da duban shari'a ba. Kunga ita ce maganar da nayi, wato shari'ar musulunci ba tana condemning ɗin al'adu ba ne, amma me take condemning? Miyagun al'adu. To miyagun al'adu su ne wanda in ka aina su da shari'a sun yi kayo, in ka aina su da hankali sun yi kayo. To ire-iren waɗannan akwai cutarwa ka ci gaba da bin iyaye da kakanni a halin ka gane cewa sun yi karo da shari'a. Malam yake cewa wa Abu Talib, ka duba dattijon nan Abu Talib, kullama da'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila al-islam ajaba bitamassuk bima alaihi al-aba wal ajdad. Duk sanda manzon Allah ya ce mishi kai ka faɗi la ilaha illallah, kai riko da la ilaha illallah ka shiga musulunci, sai ya ainihin amsawa annabi da cewa shi fa yana kan abin da iyaye da kakanni suke akai. To me Allah ya ce? Allah ko cewa yake bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati, kafirai cewa suke mun samu iyayenmu da kakanninmu akan addini daya kansu a haɗe, wa inna ala atharihim muhtadina, kuma muna nan mu masu biyayya ne akan wannan abu nasu. يقول ابن القيم, ابن القيم بدل معلم تاريخي من شكرة المشهد دون عبد الرسول رحمه الله تعالى ايتي, وما على العبد أبر من ملك العادات له, من ملك العادات له يتي باب أبن لكي تتد باوة في يد أتي العادة تعمل لكيشي العادة تتكي جوعشي, وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم. Yace kafirai ba su yi fada ba su yi karo da manzanni ba sai da al'adu waɗanda suke sun riga sun tabbata a kansu sun gaje su, anil aslafu maduna, daga waɗanda suka gabace su. Faman lam yutin nafsahu ala mufaraqatiha, malam yace duk wanda bai matsar da zuciyar shi akan rabuwa da al'ada ba, wal khuruj anha, da kuma fita ya bar al'adu, wal isti'dad lil matlub minhu, da kuma shirin cewa yana shirye da ya karbi abin da shari'a ta kawo mishi, fa huwa maqtu'un, to wannan yankakke ne daga rahama Allah. Duk wanda bai shirya zuciyar shi ya saman mata da wata shimfiɗa ta karbar shari'a ko yaushe ba, yayi yaƙi da miyagun al'adu, to yankakke ne daga rahama Allah. Wa an salahihi wa fawzihi mamnu, sannan wannan dangane da dacewa da rabautuwa a wurin Allah, to abin haramtawa ne, Allah ya haramta mishi samun rabo irin wannan. Allahu akbar. Don haka jama'a kun ji, bayan nan sai malam ya ce afsamina, darasi na takwas, annal hidayatu biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Ƙarshe dai kasancewa shari'a a hannun Allah take mai tsarki da ɗaukaka, wa laysa biyadi ahadin min al-bashar, ba a hannun wani bane cikin mutane, walaysa ala ash-shakhsi illa an yubdila juhdahu, ba abin da yake kan kowane mutum sai dai yayi iya kokarin shi. Amma tawfiq lil khair, dangane da dacewa zuwa ga alheri fa, fa hada bi yadillahi subhanahu wa ta'ala, wannan a hannun Allah yake. Kaji duk wani kwazon ka da zaka kai ne ustazu, ka haddace qur'ani, ka iya hadisi, kai kaza kai kaza kai kaza, kasancewa al'amarin shari'a a hannun Allah yake. Zaka iya hada hadda, ka iya tafsiri, ka iya hadisi, ka iya komai, amma kuma ya zama Allah ya karkatar da kai. To tunda shari'a a hannun Allah take, to wajibi ne sai ka rinka maida al'amari ga Allah din kana roƙon Allah. Malam yace fa mas'uliyatul muslimi huwa hidayatul dilala wal irshad, abin da yake wajibi akan musulmi shine ainihin wato hidayatul dilala, wato kai kokari ka bi shari'a da gargadan abubuwan da ka gani, wal irshad, ka bi kuma hanya daidai wadda ka gani, shine abin da yake akan ka kawai. Kama qala ta'ala, kamar da Allah madaukakin sarki ce,
وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم lallai dai kana shiryawa zuwa ga ainihin miƙaƙƙiyar hanya. Allah ya yabi annabi da wannan. To wata irin hanya annabi yake shiryawa? Shiryawa ta bayani da kuma ɗora mutane. To amma saka wa mutane shirya a zuciya, wannan hannun Allah ne. Wa laysa alayhi hidayatu tawfiq, shiryawa ta datar da mutane a zuci, wannan ba a hannun annabi take ba. Amma bayanin shirya annabi zai yi, kamar yadda Bahaushe yake cewa za ka iya kai dabba wurin shan ruwa, amma za ka furta fa ta sha ruwa? To haka malami a aji ko a wurin lecture zai iya bayani yayi bayani yayi bayani, fahimta fa? Wannan a wurin Allah ne. Kamar kana ta'ala, kamar yadda Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta, ba ka iya shiryar da wanda ka so, walakin Allah yahdi man yasha, Allah ke shiryar da wanda ya so. وهو أعلم بالمهتدين, الله شيني وفي كواسن وعدن دسك شريعي. وفي هذا عزاء للمسلم, ما لم يتجوانا أنا حق ارتد مسلمين, حينما يرى أحيانا جهوده تذهب سدى, وعند مسلمين جدوا نقاذنا شياطة شياطة فأفد كي تقعزوا كي تقوك ألواني مسلمين كي تقوك ألواني فهمت فلوك تنزيد أي أبنك مواتف أبن ذاكينا. Sai malam yake cewa fa yadhakkar bi mawqifir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma abi talib, to ana tunasar da musulmi ya tuna irin matsayin da annabi ya dauka tare da abu talib. Yanzu annabi da ya iya abin da zai yi ba? Yayi annabi da ahu, yayin da annabi ya kira shi, wa karrara da'awa, ya maimaita kira, walakin lam yastajib, sai dai bai amsa ba. Wa lam yuktab lahu al-falah, saboda ba a rubuta mishi dacewa da cin nasara ba. To ya za ka iya da shi? Idan haka ta faru kai ma a yanzu, ku fahimta jama'a, don wani lokacin mutane suna da gaggawa, ya zama wani colleague ɗinka ne ko wani mate ɗinka ne a makaranta ko yaya ne, sai kana ta yi mishi ƙoƙarin ya zai yi ya zai yi, sai wani lokacin sai ga kamar ƙara toro ko yake a kan kafirci, sai ka ga aikin banza kake yi. A'a, kai ka ɗauka kaya abin da yake wajibi, amma shiri'a ɗin fa a wurin Allah take. Annan na kawo muku tarihin wanda muka yi makaranta tare. Shekara hudu bai taɓa magana da ni ba, ni kuma ban yanke tsammani ba. In na samu na ɗan pamphlet wani wane ne wane ne, sai in miƙa mishi, zai karɓa, amma fa baya magana da ni ko daga kai da zai kalle ni ba, kuma ikon Allah ya yi zai ajiye. Mutumin da bai magana da kai ba ma ne za ka iya mishi bayani? Babu. Amma da Allah ya nufe shi da rahama fa, sai bayan mun fita makaranta can sai Allah ya kimsa mishi ƙauna addinin musulunci. Na gaya muku ina sa'ayin umra ne, na gama Safa kenan zan shawo kwanan Marwa, sai na ji an dafa ni, sai na waje yake baka gane ni, ce ban gane ka ba. Ya ce school ɗin da ɗaya? Ya ce eh, zai iya yiwuwa. Ya ce ba kai ne wani ba? Mu ce mu ne. Ya ce ba ka gane ni? Mu ce wallahi kai haƙuri, ban gane ka ba, ka san jama'a da yawa kuma wace makarantar, na yi makarantu da yawa. Ya ce a wuri ka ba? Ya ce ni ne mutuminka da kake ba littafi? Mu ce to ai kuna da yawa da nake ba littafi, zan zo ne ina rarraba musu. Suna da yawa. Ya ce a yare ɗan biyu? Mu ce to kai haƙuri. To da ya ci gaba da bayani sai mu ce a wani ya ce eh, sai mu ce Allahu akbar, sai ce ka ga Allah ko? Sai muka kama hannu muna tafiya muna abin ina bayani. Sai da muka graduate ya je gama sabi, sai gama mene ne, gama mene ne, Allah cikin ikon shi ka ji ɗan uwan shi musulmi ne, ba su nuna mai adawa ba, ta su mishi baƙin ciki, sai suka ce kawai sun ɗaure mai gindi, shi ba a tsere zama ɗan takarar majalisar dokoki na jihar na yankinsu. Shi kenan, shi kuma sai ga wannan alherin da aka yi mai, kuma har yanzu ya tsaya gefe guda, shi ne kawai sai da shawara ya karɓa addinin musulunci. Ko kun fahimta? To ka tuna karatunmu da muka wuto, kar ka ce ababen Allah kuma yi musulunta ba, a'a, in ma ababen Allah ba ne, daga bayan sai kyautata niyyar shi, ba mun ji Hamza ba?
Hamza wani ya sa musulunta kabilanci ne dan ne za a daki dan uwana to ni ma na bi sai a dakan amma daga baya kaga Hamza ya zama manyan manyan bayin Allah saboda haka abin da nake so in ce shi ne idan ka nuna mishi ka nuna mishi yaki kar kuma ka ba kana zagin shi kana cewa kafirin banza yau shekarar mu 30 muna aiki wuri guda ba haka bane hatta wani irin injilanci da mutanen mu suke musu ba daidai bane sai ka dube shi a office eh kaga ba kanin kai zaman ka da mu bai amfanar da kai ba kana zaune da musulmi amma ko kai tara kai musulunci ba duk ba a haka ka bar shi ku saka kwakwalwar shi a cikin search ya yi tunani ku mishi alheri abu kaza yazo ya ga cewa kun tuna da shi kaza yazo haka sayyidina Umar yana Madina annabi ya mishi tauta al-Harimi sallallahu alaihi wasallam wannan al-Harimi ya dauka ya aika wa da wani dan uwan shi da suke uwa daya ki ba kowa da nashi a Makka shi dan uwan ba musulmi bane ya ga cewa a Umar har ya bar garin nan ya tafi darul hijra ya tafi Madina amma ya san da ni dan uwan shi ne ne faru sai musulunta shi ma sai ya hijira to ita mas'ala dangane da shari'ar Allah wannan darasin jama'a ya kamata ya zama darasi ne na musamman irin wannan halin da wani lokacin fa musulmi ne suke zama wato matsala akan hanyar fahimtar addinin musulunci game da wasu idan ka bayyana mishi shari'a kawo abin da Allah ya dora maka idan ka kawo idan chat ne ka bashi idan ka kawo TV ne ka bashi idan wani website ne ka bashi duk wani abu in ka bashi sai kuma ka saurare shi kaga menene zai biyo baya na ga muku wani Professor Brown tun a jami'ar Bayero yake karantarwa har yanzu ya koma yana karantar da Philosophy of Religion a ainihin Abti American University da suka mai da ita Nigerian American University da ke Yola lecture da je na gabatar a university din akan azumi ne aka gayyace ni amma da suka tambaye ni a to wadanda ba musulmi ba za su iya zuwa wurin lecture nace they are most welcome marabun su da zuwa su zo lecturerin suka zo to shi ma Professor Brown ya zo duk da na gama lecture ta amma ni kuma sai ni hikima tun da na ga wadanda ba musulmi ba wurin lecture sai na juya lecture ta zama akan rukunan musulunci menene musuluncin nan da muke kira zuwa gare shi da na kammala Professor Brown sai yi ke yace to ya ji dadin laccata sai dai kuma shi laccara ne akan Philosophy of Religion ma'ana shi yana son ya nuna mecece hikimar addini ba shi bai dauki irin tunani irin nawa ba in ta nuna addinin musulunci shi ne daidai shi yana son ya nuna kowane addini yana iya zama daidai kuma kurakuran da ke ciki kaza-kaza dai ya ga bangon mun ce mishi babu laifi sai ce to amma zai iya samu kwafin laccata na ce mishi ba shi littafi ne na sai na miƙa mishi na ce ba shi na ban mishi ranar sai ne mishi tek ta layin shi www.sultan.org na ce mishi ba wani website ne very rich on Islamic material kaza kaza shi ke ne ya fara browsing ka ji ikon Allah Professor Brown bai musulunta ba sai ba matar shi ta musulunta ban sani da zuwa yanzu ko suna kasar ni da 2005 ne muka yi wannan abu da su zuwa 2006 ne matar ta musulunta to amma abin da nake so in gaya maka shi ne ka ji shari'ar Allah shi ya bugo min ya ce ga matar shi zai haɗa ta da ni a waya mu yi magana kai magana kaza ta ce ai tana nan lokacin da na zo na gabatar da lecture a cikin university din kaza amma prof ya ba ta wasu material da wasu website ta duba gaskiya ita ta yi ta bibiyar abubuwa sun ta communicating da wasu ainihin musulmi ta hanyar wannan website din daga ƙarshe dai shi ne final decision shi ne ta yadda ta kamshi addinin musulunci kuma professor ya ce mata ba wani abu don shi batule ba ma ba magana ina fata an gane to ka bibi ikon Allah shi mahara ita ban san da ita ba amma ka bibi ita Allah ya nufa da alkhairi to shi ma karkade da tsammani haka mun haɗu da wani mutumin na cika cikin jihar Adamawa ya karɓi addinin musulunci a Abuja ya tafi ya je suka fara fitina matar shi ita ce shugabar kwaya ita ce kaza sai bugo min waya ya ce gashi nan sun yi gayyar ƴan kwaya sun sawo kaya iri guda suna take take da a gida kaza kaza ko ku fice watsa sun nan ce a basu su gina dukkan cancancan din su a zo a yi habauci a yi rawa a gaban shi ai yace dubi tsale su wannan dai sai ta zo ta same shi baban jin eh ni bana nayi min farki an yi mata wahayi ka san ba da hujjuntumi kirista an yi mata wahayi wannan addinin da ya shiga ya fi mata zaman lafiya ita ma ta shiga shikenan sai ta shiga shikenan haka al'amari yake jama'a abin da muke so ku gane kai fa kana iya bayyana shari'a ne amma ba kai kake tura shari'a a zuci ba to karka da kai bayani ka ce da Allah tun da kun kin musulunci annabi shekara nawa yayi shekara 13 amma an ga karanta hadisin ibnu mas'ud a cikin bukhari aka ce فما زادهم الا ادبارا sai kare juya baya suke sai kare makirci suke yi har Allah yake fartatu biya mata a cikin sama'u bi dukhani nabi ana nan Allah ya sauka musu da fai da yunwa da azaba sai kuma gashi Abu Sufyan shine shugaba yaje yace to Muhammadu mu dai dangin ka ne in ma ka bari ubangijin ka ya kashe mutu ya ci riba ka ci shine annabi ya addu'a da aka yi addu'a kuma sai Allah ya ce komawa za su yi tun kafin a amsa addu'a sai Allah ya ce amma ma za su koma annabi kuma bai ce to a kashe su a karafa su ba to wannan darasin zai karantar da kai ka natsu ka gane Allah kake wa aiki to tunda Allah kake wa aiki kai ka ci gaba mai karɓi ya karɓa bai karɓa ba ko abin da ya shafe ka sai da aka jama'ar musulmi waɗannan su ne darussa waɗanda in Allah ya so saboda yadda lokaci ya matso za mu ɗan saurara a nan insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za mu ƙarasa jin fa'idoji dangane da tarihin wannan dattijo ainihin Abu Talib Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan yana tambaya dangane da ainihin wato mutum ya yi sallar tahajjud wato mutum ya yi sallar tahajjud a gida ne ko kuma a masallaci idan har ana yi a masallaci ka zo kai a masallacin shi ne yafi saboda sallar tahajjud annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara yin ta bayan da yayi ta sai ji tsoron in ya ci gaba da fitowa za a farlanta mu sai ya dena ku dena fitowar ba an hana ba ne tsoron kar ta zama farlani ƙarshe ne ya biyo baya a zamanin sayyidina Umar sai ya fito ya samu mutum biyu nan mutum uku nan suna yi daban-daban kashe gari sai ya hada malamai cikin sahabbai aka yi shawara sai aka zaɓi limamin shine Ubay ibn Ka'ab aka zaɓar wa mata nasu limamin suna aka sa musu to shikenan sai a fito sai Umar ya fito daga daddare kuma sai ya ga jama'a yanzu gaba ɗaya sun haɗu a ƙarƙashin limamin guda ɗaya to abin da ya dace kenan a yi ta a masallaci shi yafi amma malamai suka ce in dan zuwanka wato in dan kin zuwan ka kai kadai mutum biyu ba zai raunata masallaci ba nan ka tsaya a gida kai babu lafi domin yana cikin sunna kuma ka rinka raya gidanka da nafila raya gida da nafila yana daga cikin abin da ke tsare gida daga sharrori wannan yake ina hukuncin wanda yake yin karta amma yana nufin kartar wai ba ta kuɗi ba wato ba ta ba karta kenan yake yi ba ta halatta ba bai halatta ba a cikin addinin musulunci yin karta Allah ya kiyaye ta bugi gamji wai mutum ne ya zama da mace har ta haihu zai iya auren yarinyar da aka haifa Allah ya kyauta ba zai iya aure ba don biologically ai yar shi ce biologically jinin shi ce ko to bai halatta ya aure ta ba duk da yake an same ta ba ta hanyar da ta dace ba haka ma opposite side in sake tambaya cewa wai in mace ce fa idan ma za ta iya haihuwar banda ga shi mace ta yi zina ta haifi yaro za ta iya auren shi ɗan ta auri ɗanta
ba za ta iya ba. Wasu fatawoyin fa ko baka karatu ba kai ka san ba daidai bane. Ba annabi ya taba wani sahabi fatawa ba? Sai yace wa in abaka na ko mutane sun yi maka fatawa da aka sun haka to kai ka san da abin da yake daidai ne. Wannan wani mutum zai iya yin ayatul kursi a wurin tahiya a ba a karanta alqur'ani a zauna a sallah ko a ruku'u ko a sujuda. Ayatul kursi ana karanta ta ne in an idar da karatun sallah, a in an idar da sallah. In ba ka yi ta a sallah a matsayin karatun sallah ba, to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa wanda ya idar da sallan magriba ya karanta ayatul kursi ba abin da zai shiga hana shi shiga aljanna sai mutuwa. Hadisi ya tabbata da haka. Wannan na tambaya dangane da zikirin jiya da muka bayani cewa babu laifi mutane su raya shi hasbunallahu wa ni'mal wakil. To wani mutum ne yake fuskanta ainihin karatu ko kuma jarabawa zai iya yin wannan ainihin wato zikiri a cikin sujuda, zai iya yi hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amma ba sai bayan ka yi karatu, yawwa, don ka je ka watsar da lecture note ɗinka ba ka zuwa lecture ka ce Malam Albani ya ba da wani strong zikiri. A wallahi a double deception, wallahi shekaru da yake yaudara ka kawai ka yi karatu ka karkari karatu to sai ka koma kana hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yawwa, Allah ya taimaka. To anan za mu kwana insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.